الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يو 22 غ وتن رمضان دام تجب درس من التفسيري أو أن مسلاتي تنبيوين دا أكا ربوتو أكواني يتي neman taimako yake yi da addu'a da shi da mahaifiyarsa akan rashin lafiya da su dame su. Allah maɗaukakin sarki, suna roƙon ƴan uwa musulmi a taimaka musu da addu'a. Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu, suna roƙon Allah ya yaye musu wannan rashin lafiya, ya ba su lafiya, da kuma yaye wa musulmi wanda ke cikin dukkan wani hali na larurar rashin lafiya. Allah ya ba su lafiya. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallam. Wannan yace an bashi kuɗi 500 na karantawa wani mamaci Al-Qur'ani izu 20. Shin hakan ya halatta? Kuma wannan kuɗin zan iya ci ko ba zan iya ci ba? Wannan jinga ce da bata halatta ba. Kada ka ci wannan kuɗi. Sai dai za ka iya cewa maimakon haka ka ce a mayar masa da ka ce in sun bar wannan kuɗin sadaka, shikenan sai ka ci sadaka. Amma in a matsayin jinga ne aka yi, ko kuma su ne suka ce kana so kai muke karatu izu 20, ka ce to a kawo 500. To kaga ko ba a ce jinga ba, an mai da shi jinga. Yawanci wannan kamar yadda mun yi ta ambato a da, da kuma haka ma a cikin karatun ahkamul jana'i, cewa wannan tana daga cikin ijara wadda take bakula, wanda malamai sun yi bayani a kanta. Mutum a yi jinga da shi kan karanta wani rabo na Al-Qur'ani ko wani kaso ko wata sauka, wannan jinga ce wadda take bata halatta ba. Dan shi karatun Al-Qur'ani ba aiki ne na duniya ba, balantana a ce ga ladan da za a ba mu wanda ya yi. Shi kuma ladan baka da iko a kansa, lada ne na Allah. In Allah ya baka, saboda haka a kan me ma za ka yi jinga? Kan abinda baka da iko a kansa. Kana da ƙarfi za a iya jinga a kan ƙarfinka, kana da basirar ka iya gini ai jinga a kan basirarka. To amma ladan karatun Al-Qur'ani ba kana da mallakarsa? Ka tabbatar in kai karatun Allah zai baka ladan? To don me za ka je ka yi da wajewa ka bayar da wani abu a maimakon abin da yake baka da shi? Amma a bayar, kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyya yake cewa, babu wanda suka cancanta a taimaka musu da ihsani irin makarantar Al-Qur'ani da masu koyar da Al-Qur'ani da almajiran makarantar Al-Qur'ani. Saboda haka mutum in yana da buƙatar, yana neman ya tawassuli da aikin ihsani kan Allah ya biya masa buƙatarsa, ya samu makaranta Al-Qur'ani din, ya samu ƴan makaranta Al-Qur'ani, ya ba su sadaka, ya ba su kuɗi, ba da nufin cewar ya ba su da sharaɗin za su yi masa sauka kaza ba. In aka yi haka an mai da shi babin ciniki. Amma ya ba su, ya yi tawassuli da wannan sadakan kan Allah maɗaukakin sarki ya biya masa buƙatarsa, ya ba su kuma ya ce su yi masa addu'a. Amma ba ya ce su yi masa adadin sauka kaza ba a kan biyan buƙatarsa, wannan bid'a ce. Ai jingacce ake ta da sunan sadaka, ake an zuba karanta iziki kaza ga sadakarsa, kowane iziki kaza ga sadakarsa, duk jingacce ne. Na'am Umar. Na'am. Duk babinsu ɗaya. A ce kai addu'a a maimakon addu'a za a baka kuɗi, duk babinsu ɗaya. Amma mutum kai masa ihsani, saboda kana ganin mutumin kirki ne, salihi ne, ka bashi wani abu na taimako, sannan kuma ka nemi yayi maka addu'a, kuma ba ka nemi yayi maka addu'ar ba da neman biyan buƙatar a kan abin da kai masa na ihsani, wannan babu ihsani a cikin wannan. Ruqiya wannan tana da asali, don ruqiya babinta babin neman magani ne, ana yin jinga a kai. Shi kuma ba jinga ma ake ba, ju'uli ake yi, kamar yadda ya zo a hadisin Abu Sa'id, wanda aka ce akwai wanda yake a hadisin Abu Sa'id da suka je suka yi ruqya da karatun Fatiha ga wani wanda maciji ya cije shi, kuma ya tashi har aka ba su garke na awaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta musu wannan ju'ul ake ce masa, ya halatta a yi ju'uli kan ruqya, ba jinga ba, ju'uli kan ruqya. Sai kuma mutum ruqya idan ya samu sauki ka ɗauko abu ka ce ga abu, to in kai ruqyar aka samu sauƙi ka ce to ga abin da za a bani, wannan ya halatta. amma inda haka ne da sallan bai halatta musu wannan ba, kuma wajen gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaya masa wannan babin ba, kawai sun gaya masa cewa sun yi musu ruqya da fatiha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ma adraka annaha ruqya, me ya sanar da kai cewa ruqya ce? Saboda haka ai istidlali da hukuncin kafa hujja da hukuncin akan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli shi, ya tabbatar musu daukan karban lada da suke akan ruqya da suke. Saboda shi babinsa babin ruqya babin istishfa ne, babin neman magani ne, babin at-tatabbu wato at-tatabbu ne, babin likitanci ne. Wannan yake kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi cewa ana daure shedanu a cikin Ramadan, to zunubai da ake aikatawa su kuma daga ina ne? Ai ba zunubi na nafsi, kowa yana da rai, yana da son zuciya, zan zuciya na nan, in ma babu shedan akwai wani shi kansa shedanin ne, Allah ya kiyaye shi. Abinda ake nufi da maradatul shayatin, wato kangararrun shedani, shedanu masu cutaddan adam, ba wai cewa ba a waswasi, ba wai cewa shedan baya waswasi ba, kowane mutum yana da shedan tare da shi, shi wannan shedanin yana nan yana masa waswasi, kowane mutum yana da shedan tare da shi da yake masa waswasi, sannan ga kuma ransa, san ransa shi ma yana nan zai sanya shi ya zunubi. Saboda haka kada a dauka cewa wai da aka zunubai kawai daga shedan kadai suke, hatta daga nafsu ma al'amma inna an-nafsa la ammaratun bis-su, ita rai mai yawan umarni ce da mummuna. To wannan shi ma dai neman addu'a ne akan result ɗinsa, yau shekara ɗaya kenan ya gama digiri, amma zaluncin malaman ya sa har yanzu basu ba su result ɗinsu ba, ya neman a taya su da addu'a akan mu samu result ɗin. Allah ya tare, Allah ya faraja ma dukkan wanda ke cikin irin wannan tsanani, Allah ya sanya musu mafita daga gare shi. Da kuma ɗayan kuma addu'an neman samun aiki ne, kuma Allah ya tare, Allah maɗaukakin sarki ya yassare ma duk waɗanda suke buƙatar neman aiki, Allah ya tare su samu. Wannan ya ce ma'aikacin hukumar kastam ne, suna tare da kayan mutane idan sun siyo oda ba a kan ƙa'ida ba, kuma kayan halartattun kaya ne kamar yadika da kayan abinci, ba ƙwayoyi ko makamai ba. To aikata hakan da yake yi shi ne ƙa'idar aikin, kamar yadda na yi alƙayyar alƙawari, ba don yana son haka ba, me ne hukunci na a gurin Ubangiji? Malamai sun yi fatawa a kan cewa aikin da 'yan kastam suke na ƙwace kayan mutane da sanya musu haraji bai halatta ba. Saboda haka irin wannan aiki da ɗan kastam wanda yake yi aiki ne wanda yake bai halatta ba, ya nemi wani aiki wanda ya fi masa, shi ne ya fi masa albarka. Duk mutumin da ya bar abu don Allah, Allah maɗaukakin sarki zai baddala masa da abin da ya fi alkhairi. Wannan shi ne fatuwar da malamai suke yi. Akwai tambaya da ake yi, shi ma ita ma wata tambaya da 'yan uwa suka yi min, duk da yake dai kada waɗansu ce an musu shantin, to amma ana kai min tuni ne a kanta, tuntuni ake bi na bashin tambayar, kuma ana tattuna samu a kanta, shi ne yin as-salatu khairun minan nawm, a cikin kiran sallar asuba, a kiran sallan farko ne na sallar asuba ko kiran sallar na biyu? To wannan mas'ala ana ta yin koyaushe, ina ta bari dai a bari, to ina ga a taƙaice zan bayyana daidai gwargwado abinda wato hadisai suka nuna akan wannan ƙabiya. Mun san dai cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙa'idar kiran sallah in lokacin sallah ya shiga, fa idza hadaratus salah falyu'adhdhin lakum ahadukum waliya'ummakum akbarukum, idan lokacin sallah ya halatta ya shigo, to ɗayan ku ya kira sallah, sannan kuma wanda ya fi ku girma ya zamanto ya yi limanci. Wannan shi ne ƙa'idar salloli, in lokacin sallah ya shiga sai a kira sallah. To dangane da sallah asuba ita ce kaɗai cikin salloli da take da lokacin sallah da ake kiran sallah guda biyu. Kiran sallar farko kiran sallar dare ne, wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bilalan yu'adhdhinu bilayl, Bilal yana kiran sallah da daddare ne, da daddare yake kiran sallah. Liyarji'a wato liyuqiba na'imakum wa yarji'a qa'imakum, domin wanda yake bacci ya farka, wanda kuma yake sallah ya daina, ya tsaya wato ya daina sallar dare, wato wanda yake sallah ya daina sallar dare ya je shirin sahur domin azumi. saboda haka kiran sallar Bilal ba kiran salla ne ba na shigar lokacin salla. To as-salatu khairun minan nawm hadisan da suka zo akwai hadisin sun zo a cikin hadisin Abu Mahzura ladanin mutanen Makka yaro ne mai zaƙin murya ga bai musulunta ba an yaƙin an dawo daga yaƙin Hunain annabi sallallahu alaihi wasallam sai ji yara suna kwaikwayon kiran sallah sai ya ji zaƙin muryar Abu Mahzura mutane har wato waka suke yi wannan nagamati min Abi Mahzura wa ma tala Muhammadun min sura saboda wato zaƙin muryar Abu Mahzura da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sai ya kira su ya ce ku zo kowa ya kiran sallah da suka yi sai da na Abu Mahzura ya zo sai ya kira shi ya koya masa kiran sallah ya sanya hannunsa akan makwarfadarsa shi yasa baya duk irin yawan kowace ko duk abin da ya faru baya aske makwarfadarsa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wajen ko hajji yayi baya aske gashi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba nan wajen yake ba zai aske ba shi kuma to annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa kiran sallah yace a cikin kiran sallah asuba kace as-salatu in kace hayya 'alal falah hayya 'alal falah kace as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm Allahu akbar la ilaha illallah to a wata wannan kaga cewa in ka zo kiran sallah asuba kace ba kai dide kayyade ba to a wata riwayar ta wannan hadisi na Abi Mahzura a cikin sunan an-nasa'i da kuma cikin sahih ibnu khuzaimah sai yace fa idza kanat al-adhan al-awwal min salati as-subh idan ka zo kiran sallar farko na sallar asuba ka faɗi kaza saboda haka tunda an ce kiran sallar farko kun ga wannan ya nuna cewa ita kuma sallar asuba kiran sallah nawa gare ta suka ce biyu saboda haka kiran sallar farko wanda ake da daddare kuma hadisin Abdullahi dan Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yace fa idza kana في الأذان الأول من الصبح بعد الفلاح يقال هيا الصلاة خير من النوم مرتين إذا أكرا صلى نبي إذا أكرا فإذا كان في صلاة الصبح بيتي الأذان الأول بقي في الأذان من صلاة الصبح بعد الفلاح أتكين كرا صلى نصلى أصبع بايا سهور sai a ce as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm a cikin wannan ma ya nuna kiran sallan farko kenan dan shine ake yi bayan sahur wannan shine fahimtar abu wato al-amir as-sanani shine abin da ya tafi akai mai subul salam sharhin bulughul maram haka zalika da ibnu rasulan kuma shine ra'ayin sheikh nasiruddin al-albani bal yana cewa ma in ba ai haka ba bid'a ake wanda ya kiran sallah ba a wanda yake as-salatu khairun minan nawm ba a kiran sallar farko ba yayi bid'a waɗansu malamai suka ce a kiran sallah na biyu za a kiran sallah na biyu domin dalilan su shine na farko shine kiran sallah asuba shi wancan na dare ba kiran sallah asuba bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kiran sallah kira ne da ake yi da daddare domin a tayar da mai bacci a tsayar da mai yin sallah da yin sallar dare ya je ya sahur ba kiran sallah bane kiran sallar asuba shine kiran sallan da ake yi na farko in lokacin alfijir ya fudo domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan lokacin sallah ya shiga ku kiran sallah saboda haka kiran sallah asuba shine wanda ake da lokacin sallah asuba ya shiga kuma da na biyu suka ce akwai hadisin Aisha radiyallahu anha domin in kun ce al-adha in kun ce al-adhanul awwal kiran sallah na farko yana nufin wanda ake yi tsakar dare wanda ake cikin dare kafin fitowa alfijir to ya za ku yi da hadisin Aisha حديث عائشة أشكين صحيح مسلم تتي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره ينا بتشي فركون دري سنن يتاشي أكر شنفا إن يتاشي أكر شندري في يسلا سنن إن ينا دبكاتا يانمسا يبيا بكاتا سنن يقنتا تيتي فإذا أذن في النداء الأول فإذا أذن المنادي بالنداء الأول من الصبح وصب لا والله ولا قالت قام يجي إذن أكي كيران إذن مي كيران صلى يي كيران صلى دي كيران صلى نفركو تي يزابرا تجي والله باكي واتي يميكي با شي عبد الله بن شقيق دي كي رويتو وانا حديث عند عائشة تجي تي يزابرا فأفاض الماء على جسده لا والله ولا قالت اغتسل تي قرار روا اجكنسا تيتي وديتي والله با تيوا تيي وانكا با فان لم يكن جنبا توضا وضوء الرجل للصلاه ثم صلى ركعتين تيتي اذن كما با شي جنبا سي الولد ايرن الولد ده متين يكي يي دومين يي صلاه sannan yayi sallah raka'a biyu wa turkatayil fajr to da kake kira wannan kiran sallah da cewa annida'ul awwal kiran sallah na farko na sallah asuba to da kake suka ce kiran sallah na farko da ake nufi shine kiran sallah na sallah asuba din to me sai aka kira shi na farko ina na biyu to na biyu shine iqama domin iqama ita ma kiran sallah ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bainal adhanaini salatun liman sha tsakanin kowanne kiran sallah biyu akwai sallah ga wanda yake kiran sallah biyun da yake nufi kiran sallah na farko shine al-adhan kiran sallah da kuma kiran sallah na biyu shine al-iqama saboda haka suka ce kiran sallah na farko din da ake yi abinda ake nufi kiran sallah na farkon shiga lokacin al-fajr wannan shine ra'ayin shine matabar Imam Ahmad ibn Hanbal kuma shine abinda Sheikh Ibn al-Uthaymeen ya rinjayar da Sheikh Ibn Baz kuma shine fatuwar malaman Saudiya akan cewa as-salatu khairun min an-nawm ana yin sa ne a kiran sallah na alfijir na fitowa alfijir domin shine kiran sallah asuba shine kiran sallah farko sabanin na iqama kuma abin da yake karfafa wannan shine su da sun ce as-salatu khairun min an-nawm ya dace a kira shi ayi ne da daddare kafin lokacin sallah asuba domin shine za a ce ka tashi kai sallar dare ya fi maka bacci suka ce ai a ce as-salatu khairun min an-nawm a lokacin da alfijir ya fito shine yafi dacewa domin sallar asuba ta fi sallar dare ita ce yafi ya kamata ma a ce as-salatu khairun min an-nawm a lokacin wato in kana bacci har yanzu al-fajr ya fito tashi sallah ita tafi al-khairi bisa bacci sannan kuma suka karfafa wannan da hadisin Sa'id ibn al-Musayyib wanda ya ruwaito daga Bilal cewa Bilal wata ran ya zo ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a tada sallah sai ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci sai ya ce as-salatu khairun min an-nawm sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rinka sa wannan a cikin kiran sallah asuba kace to wannan ya nuna kan cewa a kiran sallar da ake da lokacin sallah asuba yake shiga a lokacin ake yin ta wannan ne suka rinjayar kuma abin nan haka al'ada take a cikin kasashen musulmi baki daya domin Sheikh Nasiruddin Albani ya yi ishara ga wannan cewa kasashen musulmi suna kan wannan al'adar sun manta da wannan sunna to al'adar da suka kasance a kai ita ce ta dace da wannan fahimta musamman in ka tara nusus din wanda wannan matabar ita ce ta rinjaye shi yasa nema a kansa ne mafiya yawan malamai suka rinjayar wal ilmu inda Allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulina nabiyina Muhammad eh ana nufin wajen sallah a kaddamar da wanda ya fi shekaru idan sun zamanto daidai a wajen karatu ka'ida shine domin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana waɗansu mutane ne magana ayyanannu mutanen su Malik ibn al-Khuwayri amma ka'ida wanda ya fi karanta wanda ya fi hadda alqur'ani shine zai sallah in sun yi daidai a karatun alqur'ani wanda ya fi sanin sunna in sun yi daidai a sunna wanda ya fi wanda ya riga musulunta in sun yi daidai wanda ya riga hijira in sun yi daidai to sai a zo ya zuwa ga wanda yake shine yafi girman shekaru yafi yawan shekaru babba a za mu tashi aya ta 23 a cikin suratul nisa bismillah ma'ana
وعناتكم وقراتكم وبنات الأرض وبنات الأخت
wannan ayar mai girma ita ce ayar wato tahrimul muharim, ita ce ayar da ta haramta muharramai, mata da ba za a aura ba, mata da ba za a da babu aure ga mazaje a gare su. Sannan wannan aya yana da muhimmanci domin shi muharramiya ai hukunci akan mace cewa wannan matar muharrama ce, ma'ana ba za ka iya aurenta ba. Wato akwai abubuwan da suke rafiya a kai, domin idan muharrama ce ta zamanto daban da ajnabiya, domin mata kashi biyu ne, akwai muharrama wadda ba za ka iya aurenta ba, akwai ajnabiya wadda za ka iya aurenta. To akwai hukunce-hukunce da suka rafiya da kowanne. Muharrama za ka iya tafiya da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace kada ta tafiya sai tare da muharraminta. To in mace muharramarka ce za ka iya tafiya tare da ita, za ka iya kadaita da ita, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mace ta kadaita da wani namiji wanda ba muharraminta ba, sai in akwai muharrami. To da kaga sanin wace ce muharramar yana da muhimmanci. Haka zalika idan muharramarka ce za ka iya ganin abin da yake ba sauran mutane ba za su iya gani daga gare ta ba. Al'auran mace fuskarta dukkan jikinta banda fuskarta da tafin hannunta da ajnabai kenan. To amma in mace muharramarka ce za ka iya ganin sauran ɓangarori na jikinta wanda babu fitina tare da su. Abinda yake akwai fitina shine kamar wato ƙirjinta da kamar wato ƙafan cibiyarta da cinyoyinta, wannan akwai fitina a ciki. To ko ga muharrama ko ga muharramai mace za ta tsare wannan daga gare su. Amma waɗanda suke ba muharramai ba kuwa ba inda za su gani na mace sai fuskar da sun hannunta. Don haka sanin muharramai yana da muhimmanci, ba wai kawai don cewar kasancewa bai halatta ka aure su ba, a'a, don akwai sauran hukunce-hukunce na shari'a da aka rataya da sanin muharramai. Allah ta'ala ya ce hurrimat alaikum, wannan ayar an buɗe ta da wannan siga ta hurrimat, wadda take nuni akan al-istiqrar, an riga an haramta muku. Wato kamar abu ne wanda yake tabbatacce sabanin da aka ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum, kada ku auri waɗanda matan da iyayenku suka aura. Wato ma'ana nan gaba, tunda al-mudari yana nuni akan at-tajaddud wal-istimrar, wato sabunta abu, wato nan gaba kada ku auri matayen mahaifanku maza. Amma nan sai aka ce an riga an haramta muku, wato abu ne wanda yake tabbatacce ko ada, domin wannan ishara ne ga abin da yake tabbatacce hatta a jahiliya wannan abu ne wanda yake ba sa yi. Waɗannan muharramai da aka ambata in banda jam'i tsakanin ƴan uwa wanda aka ambata a ƙarshen ayar, su ma a jahiliya ba sa ganin, wato suna ganin abu ne wanda yake munkari ba za a yi shi ba. Kuma dukkan addinan sama sun hana auren waɗanda suke dangi. Allah ta'ala yake hurrimat alaikum ummahatukum, an haramta muku iyayenku mata. Ma'anar an haramta muku iyayenku mata, me aka haramta dangane da mata ɗin? Auren nasu, auren su aka haramta. Amma ka ce uwarka haramtacciya ce a gare ka, me je da ya za a haramta maka uwarka? Amma na ba za ka taɓa, wato in ka taɓa ta kamar ka taɓa najasa ne kenan, shi ake nufi? Ita ta zamanto wato kamar haramun ce? Abinda ake nufi an haramta muku auren iyayenku mata. Al-ummahat, aka ce ummahat domin ai ishara ga iyaye waɗanda suke mubashara da kuma iyaye waɗanda suke da wasita. Me ake nufi da wannan? Iyaye wadda take uwa wadda ta haife ka, ita ce uwa mubashara. Sannan uwa wadda take da wasita, wato wadda ta haifi uwar mutum, kaka kenan, ko wadda ta haifi uban mutum, kaka, sawa'un ta wajen uwa ko ta wajen uba, duk sun shiga cikin al-ummahat. Duk waɗannan bai halatta ka babu aure tsakaninsu da tsakanin namiji da su. An fahimta? Wannan kaso na farko kenan. Wa banatukum, da ‘ya’yanku mata, ‘ya’yanku mata, su ma nan an ce al-banat domin ai ishara ga jinsi biyu. Al-bintul mubashira, ‘ya wadda take mubashira, ‘yarka ta cikinka, da kuma ‘ya wadda take da wasita, shine ‘yar ɗa da ‘ya’ya jika kenan, komai nisansu. An fahimta? A nan wajen ko tana gado ko ba ta gado. A wajen ayoyin rabon gado mun ce ‘ya’ya ba ta gado ko ‘ya’ya ba ta gado. amma a nan wajen duk da ba ta gado muharrama ce ba za a aure ta ba ba za a aure ta ba saboda ta zamanto tamkar yadin tamkar yar ciki wa akhawatukum da ƴan uwanku mata al akhawat jam'u ukht abinda ake nufi da al ukht shine ita ce man kanat bainaka wa baina asliha man kanat li aslika wilada man kanat li asl li ahadi aslika wilada aw kilayhima wanda take daya daga cikin mahaifanka biyu shine ya haife ta ko dukku biyun ku suka haife ta saboda haka kaga yar uwa shakikiya ta shiga domin iyayenka biyu su suka haife ta yar uwarka li abiya ta shiga an fahimta sannan yar uwarka li ummiya ta shiga wace ce li abiya wadda kuke uba daya li ummiya wadda kuke uwa daya uba kowa da nata duk waɗannan yan uwanka ne haramtattu ne a gare ka ka aure su kuma muharramanka ne zaka iya tafiya da su zaka iya yin halwa da su wa akhawatukum wa ammatukum wa akhawatukum wa ammatukum da kuma wato yan uwan ubanku mata gaggwanninku ko ita ce ake cewa gongo ko yan uwan uba kenan yan uwan uba sawa'u shaqiqai ne wato shaqiqiyar mahaifin mutum da yar uwar mahaifin mutum li abiya da yar uwan mahaifin mutum li ummiya sun shiga ciki haka zalika yar uwar kakanka yani uban wato mahaifin mutum to yar uwarsa shaqiqiya da yar uwarsa li abiya da yar uwarsa li ummiya wato yar uwar kakansa sawa'un kakan na wajen uba ne ko na wajen uwa yan uwansa mata waɗanda suke yan uwansa ne mata shaqiqai ko li abbai ko li ummai su ma a matsayin amma suke a matsayin gaggwanninka suke su ma waɗannan haramtattu ne saboda haka ba wai kawai abin ya daraja ta tsaya akan uba bane yan uwan uba mata an fahimta ana fahimta ko kuwa abin nan nake wato ko an hau wata darajar ko an hau darajar kakanni wato kamar yadda kaka uwa wato uwar uba da uwar uwa bata halatta ba haka ƴan uwan kaka wato mace ƴar uwar kakanka na wajen uba ko na wajen uwa su ma duk muharramai ne domin kamar gaggwanninka take wa halatukum da ƴan uwan mahaifan da ƴan uwan mahaifiya ita kuma ya ake ce mata da Hausa inna a Hausan Zaria kenan inna ƴar uwar uwa kenan ko kuma a ce abin nan a Fulani ne suke ce mata ya tendo ko yawwa ya gwalgwala ce ƴar uwar uwa kun dai fahimta a yi shi gwari-gwari wato shaƙiƙiyar uwa yadda ko wato ƴar uwa ko ƙanwar uwa shaƙiƙiya ko li abiya ko li ummiya da kuma ƴar uwar kaka wato ƴar uwar kakan mutum sawa'un kaka ɗin uban uba ne ko uban uwa afuwan kaka ɗin uwar uwa ce ko uwar uba to ƴan uwanta wato yayyanta da ƙarnanta mata su ma duk halat ne dukkaninsu ƴan uwan uwa ne waɗanda suke su ma muharramai ne wa banatul akhi da ƴaƴan ɗan uwa al'akh shine wanda yake wato kun fito ciki ɗaya da shi ko kuma kun fito daga asali ɗaya kun yi musharaka a asali a ɗaya daga cikin asalanka guda biyu kowane mutum yana da asali biyu uba da uwa su ne asalai ko kuma duk kun yi musharaka da shi a cikin asalin guda biyu wato shi ne ɗan uwa shaƙiƙi ko ɗan uwa li abi ko ɗan uwa li ummi to esta an fahimta esta mubashira wato ƴarsa ta cikinsa ko ƴar ɗansa jikarsa ko ƴar esta an fahimta kuma ko da sun zo ya ce mubashira ko ya ce biwasita ita ma muharrama ce wa banatul ukht haka dalika ƴaƴan ƴar uwa wato ƴar uwar mutun shaqiqiya ko li abiya ko li ummiya to ƴaƴanta mata kuma muharramai ne a gare ka ko ƴaƴanta mata mubashira su ne ƴaƴanta na cikinta ko biwasita ni jikokinta ƴaƴan ƴaƴanta maza wato ƴaƴa mata na ƴaƴanta maza ko ƴaƴa mata na ƴaƴanta mata kuma muharramai ne wa banatul ukh waɗannan jinsi nawa muka ambata jinsi bakwai wannan sune ake ce musu al muharramatu min an nasab wanda haramcin su daga nasaba ne abin da ake nufi da nasaba shine dangantaka a ce wani ana danganta shi ga wani a ce Abubakar ibnu Muhammad an dangana shi zuwa ga Muhammad wannan shine nasabarsa waɗannan su ne aka haramta su daga nasaba an haramta aurensu hikimar shari'a wajen haramta aurensu domin a kiyaye wato mutunci a kiyaye a bambanta ɗan adam da dabba in banda haka in ana so a yawaita al'umma ai sai a ce kowa ma kawai ya je ya ɗauki wanda yake so ko to amma saboda abin da ke cikin aure na wasa da wargi da cakuɗa da juna ake ganin wato nasab alaƙa ta jini ya kamata ta zamanto maɗaukakiya daga a ce za a gurɓata ta da abin da yake na wasa a ce mutum irin wasan da zai yi da matarsa haka zai yi da uwarsa ko irin yadda zai yi da matarsa haka zai yi da ƴarsa ina alfarma ana ina mutunci kare mutunci yana daga cikin daruriyatul khams tsarewar mutunci yana daga cikin daruriyatul khams abubuwa na larura guda biyar tsare addini tsare rai tsare dukiya tsare mutunci tsare hankali waɗannan larurai ne dukkan addinai sun haɗu a cikin su shi yasa dukkan addinai suka haramta auren waɗannan shi yasa ma hatta a wajen waɗanda suke ba musulmi ba suna da kalma da take nuna kanta wannan abu ne na batsa auren wata wadda take dangi ta nasaba suna ce masa incest abu ne wanda yake na batsa to kiyaye shi a martabar larura ce ta shari'a shari'a ta tabbatar da abin da zai tsare mutunci wannan shi yasa aka haramta auren waɗannan to a nan wajen waɗanda aka ambata ɗinnan ta nasaba idan uwar ta zamanto a idan ƴar da aka haramta ta zamanto ƴa ce ta halal wato wadda aka haifa ta aure idan ƴar ta zina ce fa mutum zai iya auren ƴarsa ta zina ko kuma mutum Allah ya kiyaye abin Allah ya kiyaye mutum ya yi zina da mace ya haihu da ita sannan kuma daga bayan ya zo ya yi aure sahihi ya samu ɗa sahihi ko ya samu ɗa sahihiya da kuma yana da ɗa namiji na zina to shi ɗansa na halal ɗin zai iya aure da ƴarsa ta zina tunda za ta zamanto a matsayin ƴar ƙanwarsa ce kenan amma ta zina ko kuma mutum ya auri ƴarsa ta zina ko ya auri gwaggwansa ta zina ko ya auri uwarsa ta zina zai iya halatta wannan yayi na'am wannan jumhurin malamai sun ce ba za a yi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutumin da ya kama baiwa tana da ciki sannan kuma ya sadu da ita yace domin kamar yana wato yana shayar da wannan ɗan da nasa jinin ne da maniyin nasa yake shayar da wannan ɗan yana shayar da shi bayan kuma na haram ne a gare shi saboda haka bisa wannan suka ce wannan haram ne don haka haram ba zai halatta halal ba abinda yake haramun ne ba zai tabbatar da halal ba, wannan shine abinda jumhurin malamai suka tafi akai. Imam Shafi'i yana daga cikin mufradat din Imam Shafi'i, duk cikin malamai Imam Shafi'i ya kaita da wannan, yace al haram la yuharrimu al halal, haram ba zai haramta halal ba. Tunda wannan halal ne tunda ba ista bace. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al waladu lil firash, ba da uwarsa za a dangana. Saboda haka a haƙiƙanin magana shi ba ita yarinyar ba ista bace, shi yasa ne ma ba za ta ci gadansa ba, ba za a danganta ta gare shi ba, ba ta da nasabarsa tunda izina ce. Saboda haka tunda ba ista bace zai iya aurenta kenan, ƴaƴansa za su iya auren, za su iya aurenta. Amma jumhur suka ce ai duk da yake mun san a shari'a ba ista bace, amma a haƙiƙa fa nasta ce, jininsa ce, ɗigon maniyinsa ne. Saboda haka wannan yana sanya shi ya zamanto kan cewar bai aure, tunda ista ce duk da yake shari'a ba ta mayar da ita ista ba, amma a haƙiƙa ista ce. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wannan janibin lokacin da aka yi, lokacin da ya zamanto cewar ya tabbata akan sauda da saɓanin da aka yi da zam'a ibn abi waqqas, da ya yi wasiya cewa ku yangar abin nan, da ɗan uwan sa'ad ibn abi waqqas ya yi wasiya cewa ku yangar zam'a da take gidansa, ya cikin da take yi nasa ne. Saboda haka idan ta haihu ɗan nasa ne, su ɗauke shi ya zamanto zuhuri ne cikin gidansu abi waqqas. Suka kai ƙara wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ce a alwaladu lil firash, wannan kuyanga ce ta zam'a, saboda haka ɗa gare su za a dangana. Saboda haka yana nan a matsayin tamkar wato ɗan uwan sauda ne. Amma saboda ga kama da uban da ya haife shi ta zina ɗin, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sauda istajiri minhu ya sauda, ki tsare kanki daga gare shi. Kaga an ce ai alwaladu lil firash, amma ba a ba shi wannan hukuncin ga baki ɗaya ba, ba a ba shi hukuncin muharramiya ba, yace kada ta zamanto muharrama, yace mata kada ta zamanto muharrabarsa. Saboda in aka duba zahiri ya zamanto wato cewar wato in aka duba haƙiƙa wato ba ɗan uwanta bane, saboda ba jinin mahaifinta bane. Don haka sai yace za a duba wannan haƙiƙa, a haƙin aka koma haƙiƙa ba ɗan uwanta bane, saboda haka sai ke masa ke yi hijabi, domin asali a cikin mu'amala tsakanin namiji da mace haramci. To haka zalika wajen alaƙa tsakanin miji da mace, asali haramun ne ka ce za ka auri mace sai ta tabbata cewa halal ce gare ka ta dukkan fuska. Tunda akwai shubha akan cewar wato ba halattacciya ce a gare ka ba, don haka ko da izina ce mutum in yana da ƴa wadda take izina ba zai aure ta ba. Haka zalika ƙanwa ko ya, amma kuma alaƙarsa da shi bisa zina ne da mahaifinsa ya yi wal iyadu billah, ba zai aure ta ba. Wannan yana ƙarfafa mazhabal jumhur saboda ihtiyatu a cikin babul furuj, al-aslu fil furuj al-hurma, al-asali ka'ida cewa ba za ka halatta ma kanka mace ba sai ka tabbatar cewa ta halatta gare ka 100%. In akwai shubha to take tawakkufi, kamar yadda muka ce dangane da sha'anin ƙwaraƙwarai, muka ce tunda akwai shubha sai ai tawakkufi. Kaga kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kale Sauda matarsa ta yi hulɗan muharramiya tare da shi ɗan wannan kuyangar da yake ɗanta ne ba, kuma a matsayin wato kaninta kenan yake, amma bai kale ta yi hukuncin muharramiya gare ta ba. To haka zalika a wannan ba za ka ɗauki hukuncin cewa wannan wato halal ce a gare ka ba, saboda akwai wannan shubuhar ta cewa ai asali duk da yake shari'a ba ta danganta ta zuwa ga 'yarka ba, amma in aka koma haƙiƙa 'yarka ce. An fahimta? Saboda haka mazhabar menene yake abinda yake mafi rinjaye? Maƙaulul jumhur. Ƙaulul jumhur shine abinda yake mafi rinjaye. Don haka idan abin Allah ya kiyaye, kuma wannan mun san ana samu yanzu saboda irin yanayin zaman jahiliyar da ake dan tattabawa, za ka sami irin wannan. To irin wannan in ya faru, kada mutum ka ce ai wannan ai wannan yar wacin abin nan ai yar bariki ke tunda yar bariki ce wannan ba dan wasa bace saboda haka babu komai akwai komai shefa ne ma malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar duk da yake bai rinjayar ba amma yake tawakkufi yake cewa subhat tana da karfi akan haramci kaulin da yake haramta auren yana da karfi kwarai da gaske to wannan dangi guda bakwai na waɗanda Allah ya haramta auren su saboda alaƙar jini saboda nasaba sannan sai aka taho kaso na biyu domin waɗanda aka haramta akwai al-muharramatu minan nasab yanzu zamu shiga kaso na biyu shine al-muharramatu minar raba'a wanda aka haramta su saboda shayarwa Allah ta'ala yace wa ummahatukum allati arda'anakum da iyayenku mata da suka shayar da ku ar-raba'a shine shayar da nono sharadin mace wato idan mace ta shayar da yaro nono ta zamanto uwarsa ta shayarwa ta zamanto uwarsa saboda haka tamkar muharramar ta take wannan yana daga cikin hikimar musulunci domin a yalwata da'irar alaka tsakanin maza da mata tsakanin maza da mata saboda a sauƙaƙe ma mata hulɗa tunda an ce mace kada ta tafiya sai da muharram to in muharraman suka zamanto na jini sun takura to gana shayarwa aka yalwata yana daga cikin yalwar addinin musulunci sharadin shayarwar mace ya tabbatar da muharramiya ya tabbatar da cewa yaro muharrami ne gare ta shine ya zamanto ta shayar da shi lokacin da yake bai kai shekara biyu ba lokacin da shayarwa take lokacin da yake buƙatar nonon uwa domin ya rayu ba lokacin da ya zamanto titibiri yana cin abinci a ya koshi ba za a sa masa kwanon sa na to a'a yana dan yana wato kafin a yaye shi kafin ya kai yaye sannan kuma malamai sun yi sabani sau nawa zai sha a wajen Imam Malik ko sau ɗaya ya kama nonanta ya sha ya sha ya sha shikenan wannan ta zamanto muharraman sa amma mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Shafi'i bisa hadisin Aisha shine sai yayi haka sau biyar hadisin Aisha radiyallahu anha tace khamsu rada'atin ashru rada'atin yuharrimna فنصفنا بخمس رضاءات معلومات وكان مما يتلى من القرآن تتي ينا دقا تكين أبن دقا تكين القرآن أكا شافه كنت تتي وإن أن شاير دما ديارو سوقوما كين دي زمن تو محرم تي أكا شافه نند شاير واسو بيار وكو معنا في أن شاير ديارو حسو بيار في أن شاير ديارو حسو بيار وانا شيني أكان سا wannan shine mazhabar Imam Ahmad da Imam Shafi'i kuma hadisi yake karfafa shi Imam Malik shi yace sau ɗaya ma in mace ta shayar wannan ya riga wato ya wadatar to amma wannan magana ta Imam Malik hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Aisha radiyallahu anha ta rawaito la tuharrimu al-masfatu wal-masfatan wala al-rab'atu wal-rab'atan tsotsa ɗaya ko biyu ba ake shiga tabbatar da muharramiya ba wato a sa ma yaro nono sau ɗaya a sake sa masa sau biyu wannan ba zai tabbatar da muharramiya ba sai ya sha ya to shine malikiya suka ce abinda ake nufi a almasa ɗin da aka kore wato ba a ɗan sa masa azari a in aka sa masa ya sha ya ƙoshi shikenan duka su Imam Ahmad suka ce a'a abinda ake nufi ko an sa masa ya sha ya koshi sau ɗaya wannan ba zai wadatar ba sai an sake kai shi ya sha an sake kai shi ya sha har sau biyar sannan zai zamanto muharramiya ya tabbata mazhabar Imam Malik akwai yalwatawa mazhabar Imam Ahmad akwai takurawa kuma ta fuskar dalili mazhabar Imam Ahmad ta fi ƙarfi saboda wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha sharadi na biyu cewar sai in kafin a yaye shi ne wannan a kansa jamahirin malamai kuma fiye yawan malamai ba wanda ya saba a nan sai Aisha ummul mu'minin Aisha ummul mu'minin ta saba a nan in Aisha ummul mu'minin in tana so mutum ya rinka shiga wajenta sai ta tura shi wajen ɗaya daga cikin ƙarnanta da suke shayar da nono sai ta sanya shi ya sha nonon yana katufa saurayi da muje mu in ya sha nono ba wai abin da ake nufi ba wai ya kafa nononsa a maman ya tsotsa ba a'a a zuba masa nonon ya sha in ya sha nononta to ya zamanto ya zamanto ɗan ƴar uwarta minar raba'a saboda haka ɗan ƴar uwa ko minar raba'a tamkar ɗan ƴan uwa ne ta nasaba sai ya zamanto muharramanta dalilinta shine Suhaila matar Abu Hudzaifa lokacin da aka saukar da aka hana tabanni cewa wanda yake ba danka ba in ka mai da shi danka to wannan dan Allah madaukakin sarki ya rusa wannan yace ku dine kiran su kowa a faɗi shi da sunan ubansa to tana da akwai salih wanda bawon su ne amma sai suka dauke shi dan gida da aka saukar da wannan ayar sai ce ya rasulullah ni salim kuma dan ciki na nake ganin sa amma kuma gashi an saukar da aya an ce ud'uhum li'aza'ihi ki kira su cewa ƴaƴan uwayensu ƴaƴan ubanninsu yaya zan yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata ki shayar da shi in kika shayar da shi sai ya rinka shiga wajenki ko yaushe sai ta shayar da shi nonon ta saboda haka ya zamanto danta min ar-raba' danta wajen shayarwa saboda haka ya zamanto muharramin ta to Aisha sai ta dauki wannan ka'ida sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a'a wannan hususiya ce ta sani hususiya ce aka yi wa Suhaila mu ku ba a yi mana ba za mu tsaya akan asali in ba an shayar da yaro a lokacin da yake kafin yaye ba wannan ba zai mai da shi muharrami ba domin Allah ta'ala ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma ar-rida'a saboda haka ar-rida'a shayarwa a cikin shari'a wanda aka yi ta fil hawlain a shekara biyu kafin a yaye ba yaro to idan mace ta shayar da yaro to matan nan ta zamanto uwarsa uwarta ta zamanto kakarsa kakarta ta zamanto kakar uwarsa duk su zamanto muharramansa wa ummahatukum min ar-rida'a wa akhawatukum min ar-rida'a da kuma ƴan uwanku mata min ar-rida'a ƴan uwanku mata da kuka shayar da wato ƴan uwanku wajen shayarwa me ake nufi da ƴar uwa ya zaka samu kanwa ko ya wajen shayarwa ya zamanto ma uwar da ta shayar da kai nono to etta sawa'un ta sha nononta ko ba ta sha nononta ba etta ta cikinta ta zamanto kanwarka ta zamanto ƴar uwarka an fahimta ita ne kadai za ta tsaya a'a banda ita ƴar mijinta ma yayin da take shayar da kai yayin da take shayar da kai to mijinta ya zamanto ubanka min ar-rida'a saboda haka duk ƴaƴansa sawa'un daga wanda ta shayar da kai ko daga kishiyoyinta sun zamanto ƴan uwanka min ar-rida'a saboda haka zaka samu ƴan uwa li abbai min ar-rida'a zaka samu ƴan uwa shaqiqai min ar-rida'a idan ya sake ta ta koma wani gida ta haihu zaka samu ƴan uwa li ummai min ar-rida'a an fahimta to waɗannan dangin kawai aka faɗa guda biyu a cikin alƙur'ani ummahatukum min ar-rida'a wa akhawatukum min ar-rida'a amma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da cewa iya adadin waɗanda aka haramta ta nasaba to iya adadin su ma aka haramta ta rida'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace yuharrimu min ar-rida'a ma yuharrimu min an-nasab abinda yake tabbatar da muharramiya daga shayarwa shi yake tabbatar da shi daga nasaba alaikum salam duk ta shayar da su wannan duk sun zamanto ƴan uwa min ar-rida'a kwarai ba za su yi aure ba sun zamanto ƴan uwa ta shayar da yaro sannan aka sake kawo mata wani yaron ta shayar da shi saboda haka su da suka haɗu wajen shan nono su ne warin ba da aula su zamanto ƴan uwa min ar-rida'a an ce waɗanda ma bata shayar da su ba wanda ta samu nono a gidansa wanda ta shayar da nonon a gidansa su ma sun zamanto ƴan uwa min ar-rida'a kun fahimci labarin fa'al ɗinnan wato abinda ake nufi a kana da mata sai ta haihu da ta haihu tana shayarwa sai abokinka Salih sai aka ɗauko ɗan Salih saboda kana so a ƙulla dangantaka sai aka ɗauko ƴar Salih kai tunda muna magana ne akan akhawat sai aka ɗauko ƴar Salih ta sha nonon matarka to kuma kana da waɗansu matan su kuma waɗannan matan suna da ƴaƴa ɗan ƴar Salih da matarka ta shayar ta zamanto ƴar uwar sauran ƴaƴanka ba daga ita matar da ta shayar da ita ba, na sauran matar, saboda nonon naka ne, lokacin da ta shayar da nonon a gidanka ta shayar da nonon sai kake ciyar da ita, saboda haka nonon naka ne, shine ake ce masa labanul fahal, nonon miji, nonon mai karo, domin nonon kai ne ka janyo nonon, ko ba haka ba, ɗanka ne yasa aka samu nonon, ko kuma kai ka ciyar da ita, ko kuma kai ka ba da maganin aka je aka samu nonon, nonon wanda yake miji shi ma yana haramtawa. Saboda haka ƴaƴanka matsawar dai matar tana gidanka, to ƴaƴanka sun zamanto haram, sun zamanto muharramai gare su, to amma da za ka fita daga gidanka ta koma wani gidan, da ta koma wani gidan sai ta shayar da wani yaro, to wannan yaron da ta shayar a wancan gidan ba shi da alaƙa da kai, ba ka da alaƙa da shi, yarinyar ba ka da alaƙa da ita, ba ƴarka ba ce, domin nonon ba naka ba ne, nonon wancan gidan ne, kun fahimci labanul fahal, to ita yarinyar ta wancan gidan za ta zamanto ƴar uwar yarinyar da take a nan gidan naka, ta raba'a ba ƴar uwar wadda ta shayar, amma ƴaƴanka ba za su zamanto ƴar uwar waccan ba, saboda ba su da alaƙa, amma wadda ta sha nonon, tunda sun sha nonon mace ɗaya sun zamanto ƴan uwa. To ku ɗauke shi ƙa'ida, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wata dangantaka ta nasaba to kwatankwaciyarta ta shayarwa ita ma haramtacciya ce, saboda haka kamar yadda ake da uwa minar raza'a, ana da ƴar uwa daga shayarwa, to ana da ƴar ɗan uwa daga shayarwa, da ƴar uwa daga shayarwa, da gwaggo daga amma minar raza'a, da khala minar raza'a, duk akwai su. Don haka idan mace ta shayar da mutum, to duk ƴan uwan wannan matar sun zamanto wato iyayensa, sun zamanto gwaggo, sun zamanto a innoninsa, inna muka zaɓa ko ga ƴar uwar uwa. Haka zalika uban mijin wanda aka shayar, mijin da a gidansa aka shayar, to dukkan ƴan uwansa mata sun zamanto gwaggwanin yaro minar raza'a, sun zamanto muharramansa. Saboda haka su mata ga za ka samu guda bakwai kenan, za ka samu al'ummu minar raza'a, albintu minar raza'a, al'uktu minar raza'a, bintul akhi minar raza'a, bintul ukhti minar raza'a, ammatu minar raza'a, khalatu minar raza'a, su dangi bakwai. Kamar yadda aka same su wajen nasaba, haka za a same su wajen shayarwa. An fahimta? To sannan sai aka tafi zuwa kaso na uku. Allah ya ce wa ummahatu nisa'ikum, da kuma iyayen matayenku, wato uwar matar mutum muharramarsa ce, haramun ce gare shi. Idan mutum ya auri mace, daga zarar an ɗaura aure ko ba a sadu da ita ba, to uwarta ta zamanto muharramarsa. Tunda an ce nisa'ikum, matanku, yaushe za a ce mace matarka ce? Daga an ɗaura aure. Saboda haka ana ɗaura aure, to uwarta ta haramta gare ta, ta zamanto muharramarka. Nan uwa a nan wajen, sawa'un uwa mubashara ko uwa wadda take biwasita, uwarta da uwar uwarta da uwar ubanta duk sun zamanto muharramai, wato da uwarta da kakanninta duk sun zamanto muharramai a gare ka. Wa rada'ibukum allati fi hujurikum, da agolanku, ar-raba'ib jam'u rabiba, wato yarinya da kuka yi mata tarbiyya ƴar matarka, ita ce agola. In aka ce wato da aka ce rabiba din nan, abin da ta nace rabiba din saboda yadda uslubin larabci yake, domin nuna kan cewar nan aka ce agola, ana ganin kakan kalmar, in aka ce agola ana ganin wato a wani mai kawo baƙin ciki ne a gida, agola dalilin rigima. To amma larabci ku aka ce rabiba, wanda kuke renanta, wato kana ka auri mace ta zo gidanka da ƴa a goye da take reno, kai ka ɗauki nauyin renon. Yasa sai Allah ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum, da ƴaƴan matanku waɗanda suke a cikin tarbiyyarku. Al-hujur, wato abinda ake nufi da al-hijr, shine cinya, wato tamkar kuna dauke da su. Allah ya nuna cewa wato ƴaƴanku da kuka ƴaƴan matanku idan kuka zo kuka rene su, to su ma sun zama to muharramai a gare ku. Amma sai Allah yake min nisaikum allati dakhaltum bihinna, daga cikin matayenku da kuka riga kuka tare da su. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum, in ka ba ku riga kun tare da su ba, to babu laifi a gare ku. Wato ma'ana sharadin ya zamanto cewar ƴar matarka ta zamanto haramtacciya a gare ka shine ta zamanto ka riga ka tare da uwarta. Amma in kawai an ɗaura aure ne, ana ɗaura aure ran nan kaje ka kai mata, kaje za ka kai ta asibiti, sai ka ga wata yarinya ta fito zabbegiya, don ka wannan fa ai ƴata ce, da ka koma gida sai ka ce da Allah a canza shawara, ni ɗan nan take nake so. Ya halatta. Kuma wato akwai hikimar shari'a a cikin wannan, kaga zai saki uwar ya auri ƴar. Kuma uwar, kuma wato a cikin hikimar shari'a, a cikin hikimar shari'a wannan yana yiwuwa, ba za a samu ɓacin tsakani ba, uwar ba za ta damu ba, ko ta damu daga baya za ta yadda, domin a cikin ɗabi'ar halitta uwa ko uba ita ce uwa ta fi so ƴarta, ta fi son ƴarta bisa kanta. Kamar yadda uba a duniya ba wanda yake so a ce wani ya fi shi irin ɗansa, ko uwa kuma baya ne, amma in aka ce bai iya ba, ɗansa shi ne ya iya, zai ce ai ba komai. Haka Allah ya yi mutum. Saboda haka wato idan kaga wajen uwa, sai aka ce idan ka auri, idan dai ka riga ka auri yarinya, ɗaura aure kawai, to ba zai yiwu ka sake ta kace za ka auri uwarta ba, saboda wannan ba taɓa yafewa ba, kullum tana ganin uwarta tsinaniya ce. Amma ita uwa in aka aure ta, aka sake ta, aka auro ƴa, shikenan hankalin da take kwanta, to ai abin nan ƴarta ce, ƴarta aka rufa ma asiri, kuma za ta yi kanta ta mallaki mijin ai, ta mallaki mutumin. To shi yasa sai Allah ya halitta wannan. Saboda haka sharadin ƴar matarka ta zamanto muharramarka, ta zamanto matar kun riga kun tare da ita. Idan kun riga kun tare, to ta haramta a gare ka. Tarewa ɗin nan ma'ana idan ya zamanto kan cewa aka yi irha'u suko, ta zo gidanka ko kuma ku shiga ɗaki tare ko kulle, ko da baku sadu da juna ba, in dai aka samu wannan ya zamanto kun ga tsaraicin juna, kun taɓa juna, to shikenan ƴarta ta zamanto haramtacciya a gare ta. To ƙaidi na biyu fa da Allah ta'ala ya ce allati fi hujurikum, wanda suke cikin tarbiyyarku, domin ɗaya agola iri biyu ce. Akwai ƴar agola wadda baka da wani hulɗa da ita, tana can wajen dangin uwarta, su suka rene ta ko dangin ubanta. Wata kuma uwar matarka ta zo da ita gida, ta rene ta. To idan ya zamanto cewar baka rene ta ba, in ya zamanto cewa baka rene ta ba, to waɗansu mutane, waɗansu malamai suna ganin kan cewa wannan ƙaidi ne da yake halatta maka ita, sai in ka rene ta a gidanka. Amma in a wani waje aka rene ta, ba kai ne ka rene ta ba, to za ka iya aurenta. An dangana wannan ra'ayi ga Ali ibn Abi Talib, kuma wannan shine mazhabin zahiriya. Amma wannan mazhaba mai rauni ce matuƙa, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Ummu Habiba, tace ya Rasulullah, ni dai ina so ka auri ƙanwata, wance ƴar Abu Sufyan, dace domin dai ba ni ce kaɗai matarka ba, balantana ashe na ce ba na son kishiya, ina da kishiyoyi. To in ko zan samu kishiyoyi, ba wanda nake so ta zamanto kishiyata, ta samu alkhairin ma zamantowa matar sallallahu alaihi wasallam irin ƴan uwata, domin naji an ce wai kana nan kana shirin aure ƴar Ummu Salama. Sai yace haka aka ce, yace eh, yace to ai ƴar Ummu Salama idan ma da a ce ba agola ta bace da ta renu a gidana, ba za ta halitta a gare ni ba. Ubanta Abu Salama da ni tare muka sha nono, duk kuwa ba ce ta shayar da mu, saboda haka ƴata ce wajen shayarwa, ƴar ɗan uwa ta ce. An fahimta? Abu Salama ɗan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, minar raza'a. Saboda haka sai ya zamanto cewar ƴarsa ta zamanto kamar bintul akhi yar dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ta halatta gare ni ba sannan shahidin anan yace la turibanna alayya akhawatikunna wala banatikunna kada ku rinka kawo min yan uwanku mata da yayayenku mata kan tuwan aure su a shahid anan sai yace yayayenku bai ce yayayenku da suke cikin tarbiyata ba kawai sai yayi itlaqi saboda haka idan dai aka ce yar matar mutunci sawa'un shine yar reneta ko ba shine yar reneta ba ta samanto haramtacciya a gare shi shi yasa ne daga nan ne akwai kaidi abin da yasa aka ambaci cewa sai ke karkashin renonku saboda galibi sun kasance haka suke yi yaya mata idan agola ne suna zuwa gidan mazajensu na biyu ya zamanto mijin shi zai tarbiyance su shi zai kula da su abu ne na galibi to idan kaidi ya zamanto ana ambatan su ta fuskar galibi to ba a aiki da cewa abin da ya saba ma wannan kaidin hukuncin ya saba wato babu ba a daukan mafhumi daga wajensa alqaidu idha kharaja makhraj alghalib la yu'khadhu lahu almafhum kaida ce da malaman usul suka kawo saboda haka madhhabar zahiriya tana da matukar rauni a wannan saboda ta cikaro da wannan hadisi na ummu habiba dan haka mace inda wato agolar mutum muharrama ce a gare shi in dai ya sadu da uwarta sannan kun ga kaso na uku kenan ko na wanda aka haramta ta fuskar surkunta wannan su ne wanda aka haramta ta fuskar surkunta a kaso na biyu kenan kai mun ji ummahatu nisaikum sannan warba'ibukum to sannan warba'ibukum ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum da kuma matayen ƴaƴanku alladina min aslabikum ƴaƴan naku da suke daga cikin tsatsanku daga cikinku nan shine kaso na uku na wanda aka haramta ta fuskar wato surkunta su ma surkai ne matar ɗanka alhala'il jam'u halila alhalila wato halattacciyar mace ga ɗanka halattacciya yaushe mace za ta zamanto halattacciya ga ɗa daga ya ɗaura aure ana ɗaura aure shi kenan ta zamanto halila alhalila ma'ana almuhallala ko kuma alhalila bi ma'ana almuhtalla wadda take zama tare da shi yi dai kinaya ne na mace idan ɗanka ya ɗaura aure da mace ko bai tare da ita ba to ta zamanto halilarsa da ita ma ta zamanto muharrama ba da ƙaidin sai an tare ba amma ƴaƴan Allah ya ce min alladhina min aslabikum wanda suke daga cikin cikinku wato banda ƴaƴa na tabanni ya wanda wato ɗa wanda zaka ce wannan a wato na ɗauke shi na mai da shi ɗana wato wanda zaka yi adoption ɗa ɗin tabanni wanda Allah ta'ala ya hana a yi wannan kada ka ce wani ɗana ne ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu indallah ku kira su da iyayensu saboda haka da ana ce ma zaid ibn muhammad da wannan ayat ta sauka aka ce zaid ibn haritha kuma aka sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya rusa wannan al'ada ta jahiliya ya auri matar zaidi domin a nuna kan cewa ƴaƴan da aka haramta aurensu su ne wato matan ƴaƴa da aka haramta aurensu su ne ƴaƴan da suke na tsatson mutum banda ƴaƴa wanda aka yi na tabanni to ƴaƴa ɗin su ma kaso daban-daban ne akwai ƴa waɗanda suke mubashir ɗa wanda yake mubashir shi ne ɗanka na cikinka akwai kuma ɗa jiwasu ɗa shi ne ɗanɗanka da ɗan ƴarka ɗan ƴa mun ce baya gado to amma kuma amma muharramiya tana tabbata da shi kada a ce dan ba a bashi gado ba ya zamanto ajnabi a'a yana nan yana da wannan alaƙar to shi ma surkunta za ta tabbata gare shi waɗannan guda uku kenan ko to in kuka hada da waccan ayar wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf sai zamanto an samu kaso na hudu na wanda aka haramta muku da surkunta matan iyaye matan uba su ma surkanka ne ko kamar yadda yake matan ƴaƴa su ma surkai ne da uwar mata ita ma surka ce da ƴar mata ita ma surka ce to waɗannan su ne guda uku da aka haramta ta nasaba wato ka ɗauki kanka ka duba asalinka to matar asalinka da far'inka jelarka matar ƴaƴanka sannan ka duba matarka asalinta uwarta kenan da kasanta itta kuma muharramai saboda su ne dangi guda hudu saboda an aka hada a kaga an samu guda mata nawa kenan jinsu mata 18 ko jinsu mata 18 ga bakwai daga nasaba ga bakwai daga raba'a ga hudu daga musahara hudu daga al-musahara to sannan sai kuma Allah ta'ala yace wa anta jama'u bainal ukhtayn da kuma ku jami'i tsakanin ƴan uwa mata su biyu ku hada su a matsayin mata tare shi ma wannan bai halatta ba al-ukhtayn sun hada al-ukhtanu shaqiqatani shaqiqai mata guda biyu wanda suka fito ciki daya mutum daya aure su a lokaci daya ko li abbai ko li ummai wannan kuma bai haramta ko haramtattu ne ga mutum ya hada su to waɗannan sune al-muharram wato mani'ul jam'i kenan shi mani'ul jam'i daban yake da sauran mawani' din abubuwan da yake hanawa shi an hana auren ne tare amma baya daukan cewar ku wato hukuncin muharramiya ya hau kan ɗaya ƴar uwar alal misali ta auri mace to ƴar uwarta matsawar ita matar ta kana nan to ƴar uwarta shaqiqa ko li abiya ko li ummiya ba za ta aure ta ba har sai ka saki ita wadda take gidanka ta gama idda sannan sai ka aure ɗaya amma ko a cikin iddata ne ba za ta aure ƴar uwarta ba to yayin da ya zamanto cewa kana tare da mace ƴar uwarta ba muharramarka bace domin ba haramcinta domin wato muharramiyar taka ba mu'abbada bace ba ta har abada bace mu'akkata ce tana da lokaci daga zarar lokacin ya wuce za ta iya auren ɗaya to don haka ba za ta zamanto muharramarka ba ba za ka iya tafiya da ita ba ba za ka iya karɓetuwa da ita ba ƴar uwar matarka ba muharramarka bace haramun ne dai ka aure ta yayin da matarka take tare da kai amma ba muharramarka bace ya da yawa waɗansu suna yin kuskure ta wannan su rinƙa ganin ƴan uwan matansu tamkar muharramansu ne alhali ba haka ba illa ma qad salat sai abin da yake ya riga ya wuce wato matan da waɗanda suke kafin wannan doka ta sauko ya zamanto an riga an yi irin wannan auren to wannan Allah maɗaukakin sarki ya yafe nasabar za ta tabbata yaran da aka haifa a cikin wannan auren ƴaƴa ne na aure sahihi tunda abu ne wanda yake ya riga ya wuce وأن إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما حقيقة الله يا ثبت من يوم غفرني من يوم جنكي يعني إذا كان غفر كاسا شيني ياتي دي أبو بند أتي إلا ما قد سلف أبو بند أتي يوشي الله يتي ياتي رحيما كومي جنكي ني أجر يعني إذا كان جنك أن الله وأنه كنت وكنت دعاتي غفر يعني ذكر دوبا تجاني إذا دا تمر أتي بقى ثبت دا محرمية ta fuskar surkunta ba mace wani irin takura za ta shiga a ciki yanzu kana da mata kana da sauran ƴaƴa ba daga gare ta ba a ce ƴaƴanka ba muharramanta ba ne koyaushe in suka shigo gida sai suna neman ta ɓuya ko kuma ta gyara zanzu kuma koyaushe ƴaƴan suka shigo kana hararinsu saboda kana ganin kan cewar ai watakila abin nan suna ma juna wani kallo tsakaninsu da matarka amma yayin da suka zamanto muharramai hankalinka ba zai kawo ba ko kaɗan su ma hankalinsu ba zai kai wajen wannan ba matar ubansu ce ita kuma tana ganin waɗannan ƴaƴan mijinta ne saboda haka wannan sai ya zamanto cewar an kawo sauƙin hulɗa a cikin rayuwar gidajen musulmi an yalwata wa mace sauƙin hulɗa yanda ya zamanto kan cewar idan ta je gidan ƴan uwan ubanta gidan uban mijinta muharramunta ne idan uban mijinta ya shigo gidanta ko ba mijinta baya nan uban mijinta muharramunta ne haka shi kuma miji idan ya je gidan matarsa uwarta muharramarta ce ƴaƴanta da suka zo suke yake kula da su yake taso da su tamkar ƴaƴansa ne na cikinsa to duk wannan sai ya zamanto wato ya sanya za a samu tsafta a cikin alaƙa a cikin gidaje ta fuskar waɗannan duk wannan yana daga cikin rahamar Allah tabaraka wa ta'ala da al'umma yanda aka kawo mana a cikin hukunce-hukunce na shari'a wanda za su tabbatar mana
da wato tsare mutunci da tsabta wajen alaka da rashin wato dabbanci wajen alaka sannan kuma a samu yalwa da sauƙin mu'amala da daukewar takura a cikin rayuwar mu wannan dinya daga cikin rahamar Allah ta'ala ga bayinka a yanzu nan mun ambaci abubuwan da suke haramta aure malamai sun kasa su kashi kashi akwai wanda yanzu wannan ayar ta kawo mana jinsi guda hudu akwai mani'un nasab abinda yake hana aure saboda dangantaka ta nasaba muka ambata kashi bakwai na mata akwai mani'ur raba'a abinda yake hana aure saboda alakar shayarwa sannan akwai mani'ul musahara abinda yake hana aure saboda surkunta sannan akwai mani'ul jam'i abinda yake hana aure saboda an hana taruwa ne wajen auren ba shi auren kowanne akan kansa ba shine a hada mace da yar uwarta to annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunna ya kara mana wani abu shine ya haramta a hada mace tare da gogwanta ko tare da innata an fahimta a hada mace tare da yar uwar mahaifinta to zaman to duk matan mutum daya wato in kana da mace to ba za ka je ka auri yar uwar mahaifinta ba ko kuma ka je ka auri yar kaninta ba an fahimta ko yar wanta domin in ka auri yar wanta ita ta zamanto gaggon matar gaggon wanda za ka aura kenan to in ka hada su bai halatta ba ko kuma ka je ka auri yar uwar uwarta ko kana da mace ka je ka auri yar kanwarta ko yar yarta hikimar hanin shine saboda wato a kiyaye zumunci saboda idan aka hada su abinda ake nema na soyayyar juna da kyakkyawar alaka ta zumunci zai zamanto ba zai samu ba saboda kishi da ji'ar mata ne in ka hada su suna da kashin namiji daya dole sai sun yi kishi ko ciki daya suka to in suka zamanto kan cewa za su yi kishi wannan zai bata alaka haka zalika inda alakar take kusa duk inda alakar take kusa shine sai aka ga wato mafsadar da ke cikin bata alakar ta fi tsanani bisa maslahar a samu auren amma inda alakar take da nesa kamar mace da yar babbanta shi wannan ya halatta tunda bacin zumuncin bai kai na wanda suka fito ciki daya ba yayin da alakar ta zamanto nesa tunda gida daban-daban suka taso alakar tana nesa bata zo kusancin da za ta kai kata wannan zumunta ba shi yasa wannan ta halatta za a iya hada mace da yar babbanta ko da yar gwaggwanta amma ba za a hada ta da yar dan uwanta ko yar uwarta ko yar uwar babbanta ko yar uwar gwaggwanta ba na'am zai iya aurenta abin nan duk abin da kaga shari'a ta halatta akwai hikima a ciki duk abin da kaga shari'a ta haramta akwai hikima saboda lokaci sai dai ku bari in Allah ya kai mu gobe insha Allahu a amsa tambayoyi din bi iznillah a wannan mun saboda haka mun zo ma al-muharramat guda hudu sauran za su zo mana a cikin karatunmu na gobe insha Allah shine wato mani'uz zawaj da kuma mani'ur riq da kuma mani'uz zina in Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk